بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أدمنا إن تلاتة بيو جوة جماد الثاني هجرة من ذا الله صلى الله عليه وسلم دبو إرى دريه أود أربعين دايا muna kuma 28 ga watan 1 shekara ta 2020 Allah ya kaddara mana haduwa cikin wannan masallaci na kofar arewa dan ci gaba da karanta littafin Al-Adabul Mufrad na Imam Al-Bukhari zamu tashi akan babi na 228 bayan mun kare karatu wancan satin akan 227 babul iyadati jawfal layli ko jawfil layli a jawfal layli babin da yake magana da duba mara lafiya cikin dare mun ga hadisan da aka kawo ciki mun kuma tattali abubuwan da yake cikin su wanda kawai nake so mu koma kan shi hadisi ne kusan kwaya daya shine da muka tashi akan shi na kafaratul marid inda ake tambayar hababi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Ubaidah ibn al-Jarrah lokacin da yake ciwo shine nake ga idan dalili yayi zamu koma kan shi a lamba ta 491 din yau insha Allah ta'ala zamu tashi ne akan babi na 228 a shafi na 587 ko lambar hadisi na 500 kenan kuma zamu tashi kan darasi na 75 amma dai kamar yadda na faɗa a rike idan dalili yayi zamu dawo mu hada wannan hadisi da shi wannan na 491 na babu kafaratul marid insha Allah zamu jiyo kan shi na'am yace haddathana qabisatu ibnu ukba qala haddathana sufyan an alqama ibnu marsad an alqasim ibnu mukhaymira an abdullah ibnu amr an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala ma min ahadin yamradu illa kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu wa huwa sahihun shi wannan hadisin an karbo ne daga Abdullah ibn Amr Abdullah ibn Amr yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma min ahadin yamradu ba wani mutum kwaya daya da zai yi rashin lafiya illa kutiba lahu face an rubuta mai mithlu ma kana ya'malu kwatan kwacin abin da yake aikatawa wa huwa sahihun alhali yana lafiyayye domin mu'minin da ya kwanta rashin lafiya zamu tadda ayyuka da yawa baya iya yin su to duk abin da mutun ya saba yin su yana zauna lafiya kalau to lokacin da ya wannan rahi lafiyar duk za a rubuta mashi dada dan haka wanda Allah ya kaddara mai yana da wayo ya zuba jari tun yana samartaka shi yana da karfin shi yana raya dararrukan shi yana ayyukan ibada yana azumin muka to lokacin da Allah ya jarrabe shi rauni ya zo rashin lafiya ta zo ba zai iya ba lissafin aikin sa zai dore kamar yadda ake ita ba a ritaya a littafin Allah madaukakin sarki inda ya ka faro da alkhairi amma promotion ta je daidai inda ka je to ko rashin lafiya ta same ka to haka zaka cika irin yadda famanan sakatare ke ritaya to kai ma irin haka zaka je wannan gangara ta ritaya ba abin da za a rage cikin albahinka Allah ya samu dace haddathana arim qala haddathana sa'id ibn zaid qala haddathana sinan ibn abi rabi'a qala haddathana anas ibn malik an an-nabi sallallahu alaihi wa sallam qala ma min muslimin ba wani muslimi ibtalahu Allah fi jasadihi da Allah zai jarrabe shi cikin jikin shi illa kutiba lahu ma kana ya'malu fi sihhatihi fati an rubuta mai abin da yake aikatawa a lokacin lafiyar shi lokacin yana cikin lafiyar shi wannan kaga ya bada iyaka wancan sai ma min ahadin nan kuma sai aka ce ma min muslimin wanda zai ci garabatar musulmi ne ma kana maridan matsawar rashin lafiyar shi matsawar rubuta mai abin da yake aikatawa yana lafiyayyen shi fa in afahu idan Allah ya bashi sauki ya mai afuwa qurahu shi mai riwaya sai yake cewa qala asalahu sai Allah ya tsaftace shi ya wanke shi ma'ana za a tsaftace littafin ayyukansa da littafin kurakuransa sai ya dawo gar babu abin da ke cutar da shi ko kuma Allah madaukakin sarki sai ya kyautata shi ya kyautata kamannin shi hatta a cikin mutane wannan lokacin akwai wanda zaka ga in sun yi rahin lafiyar to zaka ga hatta a cikin jikin su ana kyautata su kitsan da ya tari yayyawa da waɗansu abubuwan da ba a so du za su tsiyaye a lokacin rashin lafiya din wannan kalmar asala kenan to Allah sai ya tsabtace mutun ya gyara shi ko kuma tsabtace lissafin ayyukan mutun saboda kankarar zunubi ne sai mutun ya dawo kas da shi wa in qababahu in kuma Allah ya karbi rayuwar shi cikin wannan rashin lafiyar ghafara lahu sai Allah ya gafarta mishi Allah ya sa mu cika da imani kuma Allah ya gafarta mana lokacin barin mu duniya
amin
hadathana Musa قال حدثنا حماد بن سلمة عن سنان عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله شيما وانا حديث كو إسناد أنكاو فتن قسن حديث النبي ندى مكترانتا وزاد أما يكارا فإن شفاه ممكن فإن آفاه فإن شفاه إذن ألا يور كدشي أسله سي ألا يتبتشي يجارش حدثنا قرى ابن حبيب قال حدثنا إياس ابن أبي تميمة عن عطاء ابن ابي رباح عن ابي هريره قال دغ ابي هريره يتي جاءت الحمى الى النبي صلى الله عليه وسلم زذبي تازو وجن منزن الله صلى الله عليه وسلم فقالت سي تكي تيوا ابعثني الى اثر اهلك ايكني ابعثني كايكني الى اثر اهلك zuwa mafifitan iyalanka wanda ka fi zaba cikin mutananka cikin ahalinka ka aike ni in dauke su ko in yi fama a cikin su in yi iyayina e ba asni ila athari ahlika aike ni wajen zababbin iyalanka indaka wadanda suke gurinka fa ba asaha ila al ansar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ga kiga mutanen Madina فبقيت عليهم ستة أيام ولياليهن dan haka zazzabi da ta shiga gidajen Madina tawawale su sai da suka yi kwana 6 da dare 6 kowa ka taba akwanta jargat yake fashtadda zalika alaihim abin sai ya musu sanadi kwana 6 da mai gida da yaya da matan gidan kowa jargat akwanci irin lokacin da in ka ji asibitittuka za ka tada gadaje sun yi kadan kowa yana kwanta flat wasu daukar ruwa ma ko karin ruwa a gindin maina ake daura musu kowa gidan kowa da akwai abba gida gida ko eh yadda aka yi wannan shekara to kowanne gida da akwai to haka ta yi musu a zamanin nan fashidda zalika alaihim abin sai ya musu tsanani fatahum fi diyarihim to manzon Allah da ya duba rashin lafiyar kuma ta yi tsanani cikin gidajen su sai manzon Allah ya taso da kish sai yake shiga gidajen su fa atahum fi diyarihim fa shaka zalika ilaihim sai suka kokanta mashi cewa lalle fa rashin lafiyar ta yi tsanani cikin gidajen su faja'ala nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yadkhulu daran daran sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kama shiga gida bayan gida gida bayan gida duk gida sai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shiga indai gidan mutanen ansar ne kuma indai mutumin Madina ne to yana zazzabi a daidai wannan lokaci wa baitan baitan sannan bayan ya shiga gidan to kuma kowane daki sai ya shiga wannan kaga ta isa alfarma a ce manzon Allah ya shigo gidanka banda ya shigo gidanka ya shiga dakunan da yake gidanka karshen albarka ta tare eh ko garwahin wuta manzon Allah yake watsarwa in yazo ya watsa a gidanka albarka ce alheri ne eh wannan ba karamin falala mutanen Madina suka samu ba kowane gida manzon Allah ya shiga kowane daki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga yad'u lahum bil afiya kuma yana musu addu'a Allah ya ba su sauki Allah yayi wannan rashin lafiya ta su falamma raja'a to kowane gida yayi addu'a kowane gida ya nemi Allah ya ba su sassauci ya kare tas a hanyar komawar sa ne ce falamma raja'a tabi'atu imra'atun minhum wata mata cikin mutanen Madinar sai ta biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalat wallazi ba'athaka bil haqqi tace na rantsa da wanda ya turo ka da gaskiya irin rantsuwar da ba a yi a yanzu kenan ko sai wallahi sai tallahi har mata kai mutane suna ji kamar ba rantsuwa bace mutum zai karya ce wallahi tallahi kuma sai ya shararo ta ya ma manta da cewa rantsuwa yake wallahi ba asaka bil haqqi da tana rantsa da wanda ya turo ka da gaskiya inni la min al ansari ni ma fa ina cikin mutanen madina wa inna abi la min al ansari yace kuma babana yana cikin mutanen madina fada allah li kama da'auta lil ansar kai mun addu'a kamar yadda kawa sauran mutanen madina addu'a kaga ita kadai manzon allah tsallake gidanta bai shiga ba ko wata kin manzon allah yana sani shi yasa yake shiga gidan da ta duba sai a kowanne gida an shiga haina ta ita kadai ta san da matsala sai ta taso ta biyo manzon Allah ta hakura da nata zazzabin bai an same ta gida ba sai ta biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace na rantsa da Allah ni ma mutuniyar Madina ce in gado ake bi to mahaifina ma mutumin Madina ne riwayar Baihaqi a cikin Sha'abul Iman ita kuma yace tace na rantsa da Allah mahaifina mutumin Madina ne mahaifiyata mutuniyar Madina ce da aka gaba da baya ita mace ce mutuniyar Madina ce tunda mahaifiyarta yar Madina ce mahaifinta yar Madina ce ta Madina ne to tunda ka shiga kowanne gida kai addu'a ni ma kai mun addu'a irin tausu kama da autadil ansari qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mashi ichi matsawar kina so zan yi mashi ichi yadda kike so haka za a yi matsawar kina so zan yi in shi ichi da autullah an yi afiki ko an yi afiyaki in kina so yanzu nan in daga hannu na roki Allah madaukakin sarki ke ma Allah yayi miki zazzabi in kina so zan yi wa in shi ita sabarki in kin so ki hakuri walakil janna ke tabbas kina da aljanna wata gade ta Allah ya zaba a cikin masu zazzabi ita garanti ne da aljannata sauran kuma Allah ya jarrabe su za a yi kankarar zunubi ne wata kila abada da lada amma ke garanti ne kina da aljanna a dalilin wannan shi yasa yace to in kin so nayi addu'a irin ta sauran in kin so a kyale saboda kuna da bambancin matsayi a cikin jarabawar wannan shine yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai shiga gidanta ba bai mata addu'a ba da haka yace to amma idan kina so a maida kiki dawo cikin lissafi ayi addu'a ke ma Allah yayi zazzabi ya fita ka san kuma in dai zuban sani ba ko mutane za su ga wani za a zaba ayi addu'a Allah dauke zazzabi ko garantin aljanna manzo Allah yana faɗa haka kala sai tace bal asbiru tace zan hakuri a bar ni da zabin mai ta mazayawa muga abin da za a bal asbiru wala aj'alu aljannata khataran ba zan mai da aljannata ta koma cikin hadari ba eh fara da gaske ita yanzu ta kama a hannu zan mai za a mai da cikin lalume dan haka ayi addu'a ta zauna da rahin lafiyarta Allah ya bata lafiya ya yi mata amma yanzu idan aka ce an yi addu'ar to aljannata ita kuma kamar ita ce take da cikin safari din ta zama wani babban al'amari ko wani abu ma'ana ba za ta mai da aljannata ba abin tattaunawa abin jawabi yanzu aljannata garanti tana hannu wannan shine fi mata zama alkhairi Allah madaukakin sarki ya samu dace da haka kenan abin da zamu fada cikin hadisi ita rashin lafiya ta zazzabi idan ta tahi dauka ko ta kama mutane mutanen da suke da daraja da martaba a wajen ubangiji tana cikin mutanen da suke yin zazzabi cuta ta zazzabi da rahin lafiya wata kirki na yau tattauna da muke cewa turawa sun kore zazzabi ba a yi ashe kenan mun fi su ci gaba kenan ko mu da Allah ya jarrabe mu muka kasa kore zazzabin kamar ya fi muna alkhairi zama da zazzabi din tunda ta daso a siffar wanda za su tattauna da manzon Allah ta ta mashi turani wajen zababbun mutananka wa ka fi so in je gurin shi amma haka akwai mutanen Madina akwai mutanen gidan shi akwai mutanen Ansar sai ce da ke wajen mutanen Madina sune suka fi zaba sune fi zaba a gurin ki kuma ya gaya wa mutanen Madina cewa kowa zai dauki abin da zai dauka amma ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku kuka dauka mutanen Makka an ba su dukiya wannan an ba su kaza wannan an ba su kaza amma ku manzon Allah kuka dauka ku ce kam kuka koma da shi yace kuma in tafiya ta kama yace wallahi duk duniya in za ta bi hanyar da za ta bi mutanen Madina su shiga wani kwararo yace na rantsa da Allah kwararren mutanen Madina zan shiga wannan yake gwada maka ba wai iyaka wannan hadisin na zazzabi bane manzon Allah za a mutanen Madina duk zabi mutanen Madina ya zaba shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bisa al'ada shi shine duk gurbin da aka je to wanda yafi kowa kusanci da shi shi manzon Allah yake turawa gunda yafi kusan hadari yafi zama abun barazana da tsoro da shi yake turawa ce sa yaki na farko da za a yi a musulunci da aka zo aka shata daga ga Qurayshawa ga mutanen Madina ga mutanen musulunci ga mutanen musulmi mutanen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah ya tahi zabo mutane guda uku wanda suka fi kowa kusanci da shi shi ya zaba Ali ibn Abi Talib da Hamza da Ubaida Abu Ubaida da kuma wane ne din ba Hamza bane ba a cikin mutanen guda uku dai na manta ko su wane ne amma dai ba Hamza cikin su su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara turawa a tirmin farko afwan da Hamza su ya fara tura a tirmin a cikin Qurayshawa ne ake da 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 uba na dauka cikin musulmi ne suke da 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 uba to su aka tura su fara tirmin farko saboda sun fi kowa kusanci da shi maimakon ya ware nasa su a appointment da kwangila za su fito sai ta a da ku za a fara turawa a fara daukawa musulunci da haka in an yi rauni ko an kashe a cikin dangin sa to a cikin gidansa aka fara kashewa wannan ita ce adalci irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yana son ka to kai ma ka ji jarrabawa da ake samu a gidan annabta Allah yana jarraba annabawa da ciwo da rahin lafiya da asara irin wanda mutane ba a yi musu to iyaka darajar ka da martabar ka jikin manzon Allah kai ma iyaka yadda za a jarraba ka dan haka sai yace to jiki wajen mutanen Madina kuma su aka ba wannan alfarma din manzon Allah ya shiga duk gidajen su ya musu addu'a daya daga cikin ta tana da garantin aljanna a cikin wannan zazzabin da akai to sai dai manzon Allah an ce ga zazzabin ta zo sun tattauna kenan Allah yana mai da abubuwa su koma kamar halittu kenan ko ta siffar da za su yi magana ai muna cin zazzabi a jikin mu ko to yanzu an ce zazzabin ce ta zo da kanta halitta ce kenan ko sallallahu alaihi wasallam ai wannan shi real objective real objective da iya ganin shi shi zazzabi kuma fa yawwa ai ita ce yi magana kamar da sassauci a hankali sai akan zazzabi tunda shi zazzabi kamar abstract ne ko abinda baka iya gani bane ba ko amma higar ita kan ka iya ganin dungulumin shi to wata kila yana daga cikin abubuwan da suke na gaibu kuma irin abubuwan da yake na cikar isa ta ubangiji wanda yake nuna shi a hannun annabawan shi cikin abubuwan da suke tabbatuwa shine Allah ya barwa isan sa ilimi da zai faru idan alkiyama ta zo aka ce alqur'ani da azumi za su yi ceto za su zama to su ma a siffar halittu su je ga Allah madaukakin sarki aka ce kuma taqaddumuhum suratul baqara wa ali imran a gaba ga suratul baqara da ali imran kaga kamar za su yi zuga kamar yan club ko yan party ko yan kungi haka za su taho wajen Allah madaukakin sarki ta kan gaba ita ce suratul baqara za su zo wajen Allah su ce to wannan mutumin da kar a taba mana shi namu ne dare da rana muna tare da shi eh azumi shi ma daga gefen zai taso ce ya Allah wannan shi ma namu ne eh ba a jimawa sai mun gauraye da shi ba sai cikin Ramadan ba muna haduwa da shi kifi kifi yanzu yunwa yanzu ishirwa ya sha zafi to ubangiji a ba mu ceton shi to cikin irin waɗannan ne aka sa ita ma zazzabin ta samu irin siffar da irin waɗancan za su samu tai magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ma zalika ala Allah bi aziz ya abin ya faru da wata siffa ta zo Allah bai so mu sani ba manzon Allah bai so mu sani ba amma dai tabbata ta zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ana ba an abi hurairah qala daga ata ibnu abi rabah abu hurairah yake cewa ma min maradin yusibuni ba wata rashin lafiya da zata same ni ahabba ilayya wacce nake so min al-humma sama da zazzabi duk jinyar da zan yi a duniya ba wacce nake so irin rashin lafiyar zazzabi لأنها تدخل في كل عضو مني domin tana shiga kowace gaba a jikina shine zazzabi mutum zai zazzabi zaka ji kowace gaba zazzabin nan yana shiga cikinka wani zaka ji kamar gabobin ana tauna su wasu zaka ji kamar dandaka su ake yace to ina son zazzabi saboda kowace gaba sai ta shiga cikin jikina wa inna allaha shi ku Allah madaukakin sarki ya utsi kullu udwan yana baiwa kowace gaba qisahu min al-ajri kwatankwacin abin da ya dace na walada ko kasansa na lada da haka kowace gaba tana da nata ladan tunda kowace gaba za ta samu lada ya kamata a ce zazzabi nayi ko zazzabi na kusa akan kowace irin rashin lafiya yanda mutum idan yana kakkare gaba nawa ce take a jikin shi dan yatsa ɗaya ne ko duk da sauran jiki yana taya shi amma iyaka dan yatsan shi ne yake da rashin lafiya dan haka iyaka ladanka iya dan yatsanka ne amma an kana zazzabi ko ina jikinka sai ya game dan haka duk ladan wannan matsala ta ka iyaka jikinka ko ina sai an rubuta mishi lada wanda yake ciwon kai wata kin matsalar iyaka kansa ne sai dai idan sauran jiki sun ansa sun yi ciwo a dalilin haka to inda ya ansa sai a banka lada shi ko zazzabin ya tashi ko ina ka taba a jikin mutum zafi zaka ji in ka taba kan zafi in ka taba cikin zafi in ka taba bayan zafi wani lokacin mutum yake ji kamar ana mai gobara a jiki ummu mildan ko kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira wuta yace to nafi so a ce zazzabi nayi a cikin rashin lafiya yanzu kenan muka dauki wani hadisin na Abu Huraira in mutun yana zazzabi yana rashin lafiya ko wace gaba a jikin shi ana bashi lada ko ba a bashi ana bashi lada dan haka ana bada lada kenan idan mutun yayi rashin lafiya na ana bada lada shi yasa nace zamu koma hadisi na 491 babu kafaratul marid ko wanda muka karanta wancan satin da farko kenan ko a cikin hadisi idan an ganshi a shafi na 183 ai wani mutum ya kawo ziyara Mutaif ibn al-Harith ya bashi labari cewa wani mutum ya shiga wajen Abu Ubaida ibn al-Jarrah lokacin rahil lafiya sai yake cewa ya matsayin ladan amirul mu'minin ne yake kaifa amsa ajrul amir an ga hadisi wasu basu gani ba ko hadisi na 491 na hadisin farko a karatun wancan satin ko sai ko sati biyu ne sati biyu ko na'am hadisi Ishaq ibn al-Ala so a cikin sa yake ce mashi kaifa amsa ajrul amir ya ladan shugaba ya kasance sai yake ce musu hal tadaruna fi ma tu'jaruna bi ko kun san me ake ba ku lada akan shi fa qala sai wannan mutum yake cewa bi ma yusibuna fi ma nakrahu da abin da yake samun mu cikin abin da muke kenkeme qala sai Abu Ubaida sai yake cewa inna ma tu'jaruna bi ma anfaqtum fi sabilillahi wasfum fi qalakum ana ba ku lada ne dan abin da kuka ciyar saboda Allah ko aka ciyar saboda ku a wajen Abu Ubaida ba za a baka lada ba sai idan dukiyarka ka dauka ka ci da ko wani ci da dukiya saboda kai anan ne za ka baka lada ya kirga kayayyakin da suke jikin dabbobi da sirbi da wane ne har yazo zuwa linzami duk ana bada lada amma bai yarda rahin lafiya ana bada lada ba sai yake ce walakinna hadal wasaba allazi yusibukum fi ajsadikum wannan ciwon da yake samun ku cikin jikinku yukaffirullahu bihi min khatayakum Allah na kankare muku zulubi ne da shi kaga kenan a wajen Abu Ubaida ta Ibn al-Jarrah idan kana ciwo Allah zai kankare zunubinka ne a wajen Abu Huraira idan kana rashin lafiya Allah zai baka lada wace ya kamata mu dauka amma ba wace kake so ba wace ya kamata mu dauka na'am eh wannan lada ne wancan kankarar zunubi ne magana Abu Hurairah za a dauka to bara mu fara da Allah sai fara fada sai mu ji dalilin sai mu dawo naka Allah bai kace mu dauki ta Abu Hurairah Abu Hurairah
rubuta ake wa kamar
musamman in zazzabi ne ko wace gaba ana rubutu eh
abun yawan lada
na'am gaskiya ne shi kuma in kankare sai fa kadan sai za kankare
eh
to da godiya mana indai da ka dauka haka Allah zai ma da godiya mana ya kankare su na'am mallan kai ka ce na Abu Ubaida za mu dauka ko ka ce na Abu Ubaida za mu dauka ko kai din ma me lada da ifi ne to me yasa zama da ifi na'am to mama ki ai ba gaskiya da ifi ne ko ba da ifi bane ba da ifi ne ko na'am to wata giltin da da ifi ne bai kai a gwada shi da hadisin da yake ya inganta ba wallahi ta'ala alam amma dai da dukkan sun inganta zai zama to magana sahabi ce da sahabi ba a fifita daya kan daya idan dukkanin magana sahabban ta inganta ba za ka ce ba dole Abu Hurairah sai ya dau maganar Abu Ubaida ba za ka ce ba Abu Ubaida dole sai ya dau maganar Abu Hurairah idan kuma so kake ka tantance taka kafa hujja da ita to shine abin da malamai suke kiran shi mazhabus sahabi fahimtar sahabi akan matsala ana gina fiqhu akan ta kuma kofa ce da ake samu hujjoji ko ake kafa hukunci a cikin tsarin addinin musulunci wanda suke karanta usulul fiqhi matakan da ake kafa hujja da su cikin usulul fiqhi matakai ne ina ji kusan guda 9 ko guda 11 akwai mazhabus sahabi a ciki akwai ayyu usul aiko a cikin masallacin ko ba ɗan usul ɗaliban usulul fiqhi na'am can mun nemi malaman hadisi yau ko muna nemi malaman usulul fiqhi ko akwai qur'ani akwai hadisi akwai qiyasi akwai ijma'i yanzu na faɗi mazhabus sahabi akwai istidlali duka aikin usulul fiqh istidlali ne ɗaya bangare biyu ake raba shi akwai bangaren da yake istidlal abinda ake nema ya zama to dalilin da za ka fa hujja da shi to duk anan ne wannan qur'ani da hadisi su suke tasowa na'am na mubahun wannan matakan kuma ahkamu tashri'iyya ne halal haram wajibi makruhi da mubah ko wannan sune matakai guda biyar amma abubuwan da ake kafa hukunci da su ko ake neman hukunci a su ina ji guda 9 ne ko guda 11 qur'ani hadisi ijma'i qiyasi ijma'i istihsan istishab masalihul mursala al-urf mazhabus sahabi shar'u man qablana sai me kuma amalu ahlil madina sun suka guda 11 kenan ko abubuwa guda 11 su ne ake neman dalilin da ake kafa dalili na shari'ar musulunci da su wallahu ta'ala a'lam to dan haka kenan da zamu dauki maganganun sahabban zai iya zaman to a riba guda biyu ci idan ana mutun yana rahin lafiya ɗaya hannun ana kankarar zunubi ɗaya hannun kuma me ana bashi lada kuma babu abin da zai hana Allah madaukakin sarki ya hada maka dukkanin guda biyu din ɗaya bangaren a kankare zunubi ɗaya hannun a baka lada duka dai alfarma ce ta rahin lafiya da abin da ake rubuta wa marar lafiya lokacin da yake cikin halin rahin lafiya din Allah ya samu dace hadathana Muhammad ibn Yusuf qala hadathana Sufyan an al-A'mash an Abi Wa'il an Abi Nuhaila qila lahu ud'u Allah aka ce da Abu Nuhaila ka roki Allah mana rahin lafiya ta mai tsanani an ce ka roki Allah qala sai ya ce Allahumma anqus min al-maradi Allah ka rage ciwon wala tanqus min al-ajri amma kar ka rage ladan da ake bawa marar lafiya aka shi ma a gurin wannan mutumin ana bada lada idan ana me ana rahin lafiya dan haka yake cewa to Allah ina roƙonka zage zafin ciwon amma kar ka rage ladan da ake badawa a dalilin ciwon kaga yana jin kunya ya daga hannu ya ce Allah ka yaye mu yasa Allahumma anqus min al-maradi Allah ka rage rahin lafiya bai sai ba Allah ka yaye rahin lafiya amma fa kai ga imanin mutum fa kada ka ji an ce maka wannan yana jin kunya ya roki Allah yayi masa rai lafiya ka ce to na daina shan magani na daina zuwa asibiti na daina roƙon Allah Allah ya min ƙarfin imanin ya danganta daidai zauna cikin zuciyarka kuma sannan ka'ida ce idan mutum ya rahin lafiya ya nemi magani hatta annabawa da kansu suna fada wa idza maridtu fa huwa yashfi annabi ibrahim yake cewa ina rahin lafiya Allah shine wanda yake yaye mu wannan rahin lafiya kenan rahin lafiya suna tafiya ne mai tare da neman magani da yayewar wannan rashin lafiya din amma akwai wanda suke jin nauyi su daga mu su ce Allah ka dauke mana dan ya inganta annabi ayyub alaihi salam lokacin da Allah jarrabehi da rahin lafiya shi an ce ya dauke har daga hannu ya roki Allah yace wallahi shekara 60 nayi lafiya kalau Allah bai mun jarrabawa yanzu daga fara yin rahin lafiya da bangaren jiki na na ribewa ina zubewa kuma daga hannu sai Allah yayi da kunya ba zan iya ba kaga wannan iyaka karfin imani shi ne dai cikin magabata yake ganin ya je ya sha magani yana ganin kamar gajiya wace da koki Allah ne ya jarraba idan ya ga iyaka matsayinsa da hakurin shi kuma dan me zai tafi neman magani amma fa idan imanin bai yi karfi ba ka ki shan magani matsala ta biyo ba kanka za ka zarga eh kai tafiya daidai da imaninka iyaka imaninka iyaka abin da za ka iya kenan Allah ya samu dace yace to Allahumma anqus min al-marad Allah ka rage ciwon wala tanqus min al-ajri kada ka rage ladan fa qila lahu sai aka sake da hi ud'u ud'u kai dai addu'a ka roki Allah ka roki Allah kala sai yace Allahumma ja'alni min al-muqarrabin Allah ka sanya ni cikin makusantanka a ranar gobe alkiyama har yanzu da yake sai Allah ka yaye ni su gani suke in yi addu'a kamar Allah zai karba yana da wata alfarma da baiwa sai ce to Allahumma ja'alni min al-muqarrabin Allah sani cikin makusantanka a ranar gobe alkiyama waj'al ummi min al-huri al-'ain mahaifiyata ka sa ta cikin yan matan aljanna shikenan ya gama in an zake fada dai sun san ba dai wajen yayi din ba zai tafi wani gurin da zai zake tafiya akai shura kalli amma dai muhallin shahid wala tanqus min al-ajri kada ka rage ladan da ake ba wa mara lafiya to shi ma ana rubuta wa mara lafiya lada dogaro da wannan hadisi din hadathana musaddad qala hadathana yahya ana imran ibn muslim ana abi bakr wa ana imran ibn muslim abi bakr qala hadathani ata ibn abi rabah قال لي ابن عباس عبد الله بن عباس يجي دني وترانا الا اريك امراه من اهل الجنه ان نونا مكا ماتا cikin matan aljanna ان نونا مكا wata yar aljanna faqultu bala sai nace kwarai ina so in ga yar aljanna قال sai yace هذه المراه السوداء wannan bakar matar da kake ganin ta yar aljanna bakage su ma dai suna da alfarma kenan ko ga sai Bilal ibn Abu Rabah ibn Abi Rabah ko ladani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga mai sharar masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wacce ta mutu cikin dare ba a ma gaya wa manzon Allah ba aka binne ta saboda an ga dare ne kwana biyu bai ganta ba ina take aka ce ai tara su ne muka ji tsoron kar mu tashe ka cikin dare yace dan me ba a gaya mun ba ya ja sahabbai har makabartar ya tsaya akan kabarin ta yayi mata sallah dan cikar matsayinta yanzu ga wata Allah dan abba kana cewa manzon Allah ya tabbatar yan aljanna ce tun tana duniya yace atatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa qalat ita wannan mata ta taba zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce inni usra'u ni fa ana yawan kayar da ni kawai ina tafiya yanzu buk ko ta ji ta faɗi ni kam alhamdulillah Allah ya ƙara kiyayewa ko tana tafiya kawai sai ta ji ta faɗi inni usra'u ana kada ni farfadiya kenan ko ko irin masu bugun abinda ake cewa bugun aljinin nan mutum kawai dauke wuta fuk ya faɗi duk inda yake yace ina yawan faduwa wa inni atakashaf tace kuma ina yawan tsarara idan na faɗi kayan jikina ban san lokacin da suke ficewa daga jikina ba fada'ullah li ka roƙa min Allah madaukakin sarki ya yaye min wannan ciwo qala sai manzon Allah ya ce in shi iti sabarti walakil janna in kina so ki haƙuri ki ci gaba da faduwa har ajali ya zo miki tabbas kina da gidan aljanna in kin yi haƙuri aljanna ce kike da akwai ga wata irin wannan kenan ko Allah sarki mata galibin wanda ake cewa sai hakuri a rashin lafiya a ba su aljanna galibin su mata ne kuma wata kila sun fi maza juriya a lokacin rashin lafiya shi yasa ake cewa sai hakuri din manzo Allah an yazi rashin namiji addu'a yake mishi amma an ya samu mace sai ce tai hakuri wata kila akwai sirru tsakanin namiji da mace akan rahin lafiya haka ne in kuka auna tsakanin maza da mata waye fa hakurin jinya mata sun fa hakuri ko na'am yalla wani sai da gojin haihuwa ma daga nan za a sani hakurin da suke a nakuda aka ce namiji yayi na hakuda ya haihu duk wanda ya daya ba zai kara ba eh to wata kil dalilin zuciyarsu da tsarin ginin jikinsu zai dau hakurin shi yasa manzon Allah yake cewa su yi hakuri suna da aljanna namijin kace yayi hakuri ba zai iya ba wata kil yasa ba dora masa yin hakurin ba yasa zaka ji ana cewa to isbiri walakil janna ki hakuri kina da aljanna to wannan ma yace mata in shi ite sabarti walakil janna wa in shi ite in kina so da autullaha an yu'afiyaki in roƙa miki Allah madaukakin sarki ya baki sauki fa kana sai ta ce asbiru zan yi hakuri ina ji ko wannan riwaya ce ko ɗaya riwaya da na karanta sai da manzon Allah ta gaya manzon Allah fa uku manzon Allah ya ce wa in shi iti sabarti walakil janna wa in shi iti sabarti walakil janna wa in shi iti sabarti walakil janna in kin so ki hakuri kina da aljanna ki hakuri kina da aljanna ki hakuri ina da kira da aljanna kowace da ita ma yadda ta faɗa sau uku in shi iti sabarti walakil janna haita sai asbiru 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 in shi iti sabarti walakil janna ta sai asbiru 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 kowace uku ɗaya da ta gaya mata sau uku kaga ita sau tara tawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alƙawari za ta yi hakuri amma sai ta ce fa qalat inni atakashsha sai dai idan na fadin tsiraici na yana fitowa wani bangare na jiki na yana yayewa wannan shine abin da yake damunta wacce ta su mata fadi shari'a ta fita daga kanta fa ba wani zunubi da za a rubuta mata ko mai tsayi ba abin da za a rubuta wa alal majlun hatta yafiqa an dauki alƙalami akan mutumin da yake hankalinsa ya gushi har sai lokacin da ya dawo amma tana jin ciwo a jikinta tace wani bangare na jikina yana yayewa kaka dauka fa wai tsarar da su take fitowa ana iya ganin hannunta ko a ga fuskarta ko a ga kafafunta wannan shine abin da yake damunta fadallahu li Allah atakashsha tace a wannan gurin kaman addu'a din yadda zan fadi kar wani ga wani bangare na jikina fadallaha sai ta yi wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata addu'a to kada ki kara yayewa an gani addu'ar faduwar da za a bada aljanna an jingine ta ba za a yi ba saboda ita garantin aljanna da ita ma ba za ta jefa aljanna ta ba cikin lalimi yanzu ta samu ta da ita zan tsalla lalimi ya kare amma saboda ina tsirara wani bangare na jikina ana gani a mun addu'a a daina gani dan Allah gwada wannan matar da matan zamani yanzu na fata su mane take bakin ciki wani ya ga kwabrinta dan Allah gobe ka zo bakin titi ka dauki biro da takarda duk dai da ta wuce ka ga kwabrinta ka diga no za a kirga na'am sai ta ci gabo ina ji idan mata 100 sun mutu wallahi in dai ba kaddarar ubangiji ba 90 sai kaga wani bangare na cikin su kuma suna jefa komai lafiya kalau wata za ka iya ganin wuyanta wata za ka ga inda ya kamata ko bai kamata a gani ba a fuskar ta za a gani wata za ka ga kafafunta wata za ka ga hannayenta wata ma ta yayi dantsan haka za ka ga ta fito akan titi tana tafiya tana waya Allah ya fasa yanzu kaga wannan matar fa su ma take amma tana bakin ciki namiji ya ga kwabrinta yanzu ko mace lafiya kalau daga gidan mijinta ta fito ko daga gidan mahaifinta amma rabin kwabrinta a waje kuma tana ji ba komai lafiya kalau wata iska ta daga kusan rabin ta yake gani ya fito fili ba ta da damuwa akan abu wata za ka ga in mai wata irin halitta Allah ya mata in zanawa za ka iya zanawa kuma tana ji kamar ba abin da yake faruwa wannan shine bambancin fa matan da da matan yanzu kuma duk irin aljanna da yake nema yadda wannan take neman aljanna haka ke kike neman aljanna tana jin nauyin wannan abu ke ba ki jin nauyin wannan abu nana Fatima radiyallahu anha lokacin da take rashin lafiya ina ji Asma'u ce ta kai mata ziyara ko ɗaya daga cikin mata sai ta ce wallahi tashin hankalinta ba na mutuwa bane, mutuwa dole ce. Ta ce amma abinda take jin kunya a ce wai ita ce aka ajiye a gaban mutane za a sallace ta, wannan tashin hankalin ya kai tashin hankali. Wannan fa a bayan ta mutu ke. Sai ta ce to amma ni ga shawara ta, idan na mutu ki sassaka mun makara, ai mata wannan makaran na gefe, ta yadda in aka sa aka lulluɓa zane ba wanda zai gano jikina, a sallace ni a haka. Ita tana da ita asalin makarar da ake kai mutane kamar stretcher ce, plastic, in aka ɗora mutum ana ganin sa tindin din shi. Sai ta ce ina jin kunya a ce ina mata maza suna tsaye a kaina a haka, ai mata wannan makarar na gefe a lulluɓa ta yadda ba za a iya gano ɓangaren jikina ba. Daga gunta ne aka fara samo makarar da ake mata kariyar wannan ta gefe. Ina ji duk masallatan mun kaza kaza ga duk gefen su akwai hai gurin da za a kama a daga, shine ake ma wannan kofa kofa. Yanzu mutan da za ta mutu take addu'a take roƙon ai mata haka, saboda kar a ga wani bangare na cikin ta fa daga cikin likafa ne za a gano, amma tana jin nauyi. Amma yanzu dan Allah mata ne za a gansu tinkin su, kuma ba abin da suke ji a jikin su. Yasa za ka ga za mu yi ta fadawa matsala, za mu iya fadawa cikin hayaniya, amma kullum muna lalaman matsalar a wajen shugabanni, matsalar tana tattare ne da mu. Za ka ga mata suna can magana cewa an rasa mazajen aure, mazajen auren wasu ba sa rike su da muhimmanci, wasu suna walaƙanci, wasu suna aure saki, duk matsalar ta kuci. Inda matan sun mutunta kansu sun yadda suna da daraja da duk abin da yake faruwa ba zai faru ba. Babbar matsalar shine maza suna koshi a titi, shi yasa ba sa buƙatar su fara aure. Inda koce ta fito kirin haka take a cikin zurme mai hijabi ya ƙari jaraba sa ba abin da zai gani, dole in yana da buƙatar wani abu ya koma ya ƙara wani aure. To amma matsalar in ya fito wannan zai ga wannan tinka tinka ta wuce, wannan tinka tinka ta wuce, yakenan ba problem. Ya kama kashe kwarkwatar idanunsa akan titi dan me zai aure ta kawo dora kansa nauyi. Yana daga cikin matsalar da muka haifa wallahi a da muka haifar wa kanmu, hatta rashin auren da mutane ba sa iya yi, akwai tabarrujanci da mata suke. Kuma duk matar da take ta yadda fa mazaje suka yi mata wannan kallon na kwakwa, zai wahala ko ne aure ta cikin su. Ki ƙari ado da birge ƴan uwar ku ta kai lallacin ci ne na baki dari wa sai ce kaza duk ci ƙari wannan nayi in ta dora hoto akan Facebook da wai kaga mayin samari ko kowanne yana commenting haka. Amma in ka ce ɗaya aure a ciki ba zai iya ba, saboda ban da shi taron duniya sun ga wannan hoton, wataƙil kuma ajiyar da Google suka mai hiran da suka ga dama za su fito shi. Duk abin da ka dora akan Facebook ɗinka ko WhatsApp ɗinka ko wane ne wanda suka yi wannan media ɗin, suna da abin da suke da bukata a jiki za su aji. Ɗaya da cikin kwa da ya gabatar da wata lecture akan hadarin ita social media, Malam Najib Abdulhamid, wata rana wajen shekara uku da suka wuce a masallacin makera ko shekara hudu, yake cewa ɗaya daga cikin wanda suke kula da Google yake cewa nan gaba wallahi mutane sai sun canja suna, sun canja gurin zaman su saboda abin da suka aikata a social media. Kaga kenan suna ajiyar bayanai, suna tanada su dan ran da za su yi musu amfani. Da kansa yace mutane sai sun canja suna. Da haka an san ka da Ahmad Muhammad ko Ahmad wane ne, sai mutun ya koma wani bangare ko sada mai duburi sai koma da lawal Jibril ko sana'arsa sanan ya hakura da ita saboda abun kunyarsa da za a banka. Da haka kenan mace in tana tsammani ita da saurayinta ne suke magana a WhatsApp, ita da saurayinta ne suke magana a Facebook private chat, ba private bane ba. Duk da WhatsApp sun gaya maka idan kai scanning code din wannan end to end ne, kai da shi kadai za ku gani, amma wa yake hada ku? Da haka mutane sai sun yi taka tsantsan sai sun ji tsoron Allah. Da haka idan sun bari sun gamfar da maza akan titi su suke da maza, ku lullube ku mutunta kanku, dole an kwadayi an ji an ga mai Allah lullube a wannan gurin. Amma in kun buɗa wa maza free of charge kenan, dan me za su aure ku? Ba za su aura ba. Allah ya sa mu dace. Da haka wannan baiwa take ganin tunda tana yayewa jikinta, ai mata addu'a a daina ganin wani bangare na jikinta. Manzo Allah ya mata addu'a aka daina ganin wani bangare na jikinta. Yasa sauran malaman hadisi idan zaka bi wannan hadisin a littafin shi suna kawo shi ne a babin hijabi. Aga Imam al-Bukhari ya kawo shi a babin da yake mayuktabul marid, abinda ake rubuta wa mara lafiya. amma sun wa da mafi kiwon da suka dauka sun kawo shi a babin hijabi hatta mara lafiya ba a so ake ganin wani bangare na jikin shi Allah ya sa mu dace lafiyayyu ku ba hankali حدثنا محمد ابن سلام قال حدثنا مخلص عن ابن جريج قال اخبرني عطاء انه راى ام زفر يا جماعه يا باب زفر تلك المراه ايتاتي wannan matar tawilatan sauda duguwa faka ala sullamil ka'aba abisa matattakalar ka'aba anan ya ganta a zona sai ke cewa wannan ita ce yar aljanna da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bada labarin da ita ce babu zufar ɗaya daga cikin manyan malaman musulunci da akai kala sai yake cewa akhbarani abdullahi ibnu malaika anna alqasim akhbarahu anna aishata akhbaratu anna annabiy sallallahu alaihi wa sallam kana yaqulu ma asaba almu'min ba abin da zai samu mumini min shaukati kuma faukaha qayace ko abin da yafi qaya bala'i fa huwa kafara wannan abin zai zama dukkan karar zunubi ne a gare shi kaga bisa wancan hadisan akwai lada bisa wannan akwai kankarar zunubi da haka duka biyun za a iya hadawa mara lafiya Allah ya sa ya zama dukkan kara da karin lada din dillahi lafiyar da aka darbo musulmi da shi حدثنا بشير قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبيد الله ابن عبد الله حدثنا عبيد الله ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن موهب قال حدثني عمي عبيد الله ابن عبد الله ابن موهب قال سمعت ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يشاق شوكه في الدنيا با وني مسلمي ده زي تاك قيا الدنيا يحتسبها yayi hakuri ya nemi ladan taka wannan kayar a wajen Allah illa qussa biha min khatayahu fa sai an rage an saisaye zanuban shi yawal kiyamata a ranar gobe alkiyama ma'ana fa sai a dalilin wannan kayar Allah ya zubar da wasu laifi da zai kama shi da su a ranar gobe alkiyama koda kayar sai mumini ya taka حدثنا عمر قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني ابو سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مؤمن ولا مؤمنه با ولي مؤمن كوميمنا ولا مسلم ولا مسلمه كو مسلمين مجي كو ماتي يمرض مرضا زي رش اللافيا الا قص الله عنه كو الا قص الله به فاشي الله يا سيسيه دشي سيسيه yadda kwaskwas ake yi kirkirkirkir ana kwahe sumar ana zubarwa to haka Allah zai wa mutun zunubin shi illa qassallahu bihi anhu fati Allah ya saisaye mai dashi daga kanshi min khatayahu na zunuban da ya tara Allah ya saisaye mana lokacin da muke rahin lafiyar lokacin ma da ba mai Allah ka kankare zunuban mu Allah ka karkata mu da kananan laifuka da muke na malaka biyo na illa qassa Allah illa qada Allah bihi anhu min khatayahu haka na ku rubuta na akwai mai qassa akwai mai qada to wallahi wallahu alam ina ji da kamar qassa din ansab ragewar da kamar ta fi zama ansab illa qada Allah bihi anhu min khatayahu fati Allah ya biya bihi a gare shi anhu wallahu alam illa qassa Allah bihi anhu qassa din dai kamar ya fi zama an sa wallahu alam na a zai zaman to riwaya ta zo haka ban ba tantance ba cewa gaskiya ta zo da qabadin da qassa din amma dai wallahu alam qassa din dai kamar ta fi wallahu ta'ala a'lam malani na san dai duka biyin ne a hannun shi ko malan kabiru ko wanda ya qabadin ya sa na'am wallahi kuma na hawo computer in tantance hadisan kusan ko ne na kan tantance shi kafin mu zo Allah da ya kaddara shi din wani kuma ban ma tantance me hakikanin lafazin shi ba da sauraron lafazan da yazo da shi akan shi amma dai wallahi ta'ala alam da ina ga qassa din kamar ya fa zama zuwa ranar da in Allah da zan tantance inda abin da zamu kara akan shi sai mu kara dai insha Allah abinda muka fara zaman to daidai Allah amfane mu da shi wanda ya kasance akwai kuskure Allah nuna mana dan mu gyara bi aiki da abun da ya dace in subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillahi rabbil alamin akwai tambayoyi da yan uwa suka rubuto kamar haka wanda yake assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya da daliban shi amin Allah ya kara muna baki da malam tambaya ta ita ce mutum ne yana da yara kusan su hudu kuma yana da dukiya da kanne to kuma yaran naka duk suna nan da lafiyar su da hankalin su to wai shin mallan annansa ke da gidansa ko yaransa a'a mutum ne yana da yara kusan su hudu kuma yana da dukiya da kanne to kuma yaran nasa duk suna nan da lafiyar su da hankalin su to washin mallan kannansa ke da gadan sa ko yaran sa Allah ya tsara ma da lafiya shi din yana raye ko yaran su idan yana raye dai wanda ya ba dukiyar sa ita sai tashi in ba kyauta bace idan kyauta ce tsakanin ayya dole ya adalci in ya ba ƴan uwansa ya bawa in ku ya bawa ku ya bawa idan ya rasu kuma Allah ya riga ya faɗa yusi kuma Allahu fi auladikum lizakari mislu hadhil unthayaini sai a kuma Allah madaukakin sarki idan kuma da aka raba gado an ba da dukiyar ne a hannun kannan mahaifin ku dan sun fi ku iya tattala dukiya da adanawa in an ba ku za ku barnatar da ita wannan ba shari'a da za ta kwace a hannun ku har sai lokacin da kuka yi hankali samarin yanzu suna tsammanin suna da hankali amma mahaukata ne kware da gaske dan haka in aka ba su dukiya za su iya barnatar da ita in yana yaduwa makaranta shi kadai da an raba masa gado za ka ga abokai guda hudu gobe sun fara zuwa gurin su in ya sai babur za su karu in ya sai mota za su karu in ya gina gida za su karu to idan zai musu wannan hidimar da samari suke ba za a ba shi gado ba sai ari lokacin da zai iya sanin amfanin ta ya adana ta ya gyara ta to shine za a ba wa dukiya ma'aunin kuma da ake badawa shine a ga mutum zai iya almubazzaranci ko ba zai iya bai don kuna so ku gane da aka mutu aka barwa mutum naira miliyan 3 gadan shi in kuna so ku auna to sai ku dauki kamar 10,000 gobe in yazo kuka gaisa da sai kace ga wannan ka dan kashi sai ku sa masa ido daga yau zuwa gobe menene zai canja yana fitowa da ya tsare babur fir muje nan aje nan anan muje nan aje ka san ba zai iya sarrafa kudi ba a ran dan a taba sai ya karba 500 ko 700 a hannun shi akwai matsala duk wanda ka bawa kudi ka ga ya fara daukan a taba duk inda zai je drop wanda kuma zai iya zagaye gumal da a kafa to kar ku bashi da sauran hankali shi yana fitowa da mai rake ka ce to kowa dauki na rara 50 kai da daren ya kare akwai matsala a cikin shi eh ana ba shi ya tafi kanti ya sayo kayan dayin aka wa kansa dayin ko aka wa abokan shi akwai matsala kar ku bashi eh fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum Allah ta in kun ga alamun shiriya da kimtsuwa to ku basu idan ba ku ga alamar kimtsuwa da nutsuwa ba kar a basu dan haka in wannan dalilin ne yasa dukiyarka take hannun kannan mahaifanka kai hakuri ka kara hankali kai hakuri ka kara nina yanzu jaja ne ka fara an kare na za su baka insha Allah ta'ala amma idan gado ne ku ne kuke da gado assalamu alaikum Allah ya gafarta mallan idan mutum iyayensa sun rasu ta yaya zai ke samun ladan masu iyaye a raye ya ci gaba da abubuwan da iyayen nasa suke yi lokacin yana raye kullum zai musu addu'a kullum zai yi abin da zai tabbatar ya kai musu wani guzuri cikin inda suke kwance cikin kaburburansu sannan duk wani zumunci da ya san su suke to ya sada wannan zumunci din kannuwan mahaifiyar shi ne yayin mahaifiyar shi ne kannan mahaifinsa da yayin mahaifan shi abokansa da ƴan uwansa ya tabbatar yana zazzagiya su gurgurdan yadda mahaifinsa yake duk sati ko duk juma'a ko duk wata yakan je garin iyayensa yayi zumunci ya musu alheri to kai ma ka je kai musu wannan zumuncin kai alheri kamar yana raye yana yi kamar kai ne kake yin wannan sai zaman to an yi daidai da hadisin Abu Ubaida ko fima bima anfaqatum fi sabilillahi wastunfiqa lakum wallahu ta'ala a'lam assalamu alaikum Allah ya kara wa mallan ilimi da lafiya mai albarka amin Allah ya kara muna baki daya mallan tambaya ta anan ita ce akwai sharadin shiga ta kaba da kuma sharadin fita daga tattaba baba ta ce za ta shiga ta ce fa na fada mata sharadin shiga ta kaba da fita na za ta yi ta jira kenan ba za ta shiga ba ana mawaki ai ai na ji ta kaba daga zarar mutum mijinta ya mutu ai ta shiga ta kaba kenan bana ji akwai abu da za a jira ko yana mutuwa tana shiga ta kaba inda abinda ake da bukata yanzu wannan yan kunnayen da suke jikinta da kwalliya da take jikinta su ne kawai ake da bukata ta cire ta fidda daga jikinta yanzu sa dan kunne sa abun wuya sa awarwaro da kayan ado da duk abinda zai nuna kyanta ba a bukata a ta kwalli da ake sawa a ido za ta daina sawa irin kitsan da zai zamanto an bata lokaci zai dauki ido zai fito da kyanta din za ta hakura ne abinda yake sama sama na dole wanda zai ba zai gayyo to kazanta da farfata ba su ne abubuwan da za ta rika yi wani lokacin hatta sabulu ana so ta karanta amfani da wanda yake da kanshi wanda zai bada labarin kanshi da duba irin yankan kurma ko yankan kusa sai ta rika amfani da shi haka kuso kuso haka dai sami kauye haka ya kamata mata ta koma lokacin da take cikin kasaba inda su sharuɗa ina gaba su wuce waɗannan abubuwan ba ta karanta yawo da fita daga cikin gidanta har sai idan abin da ya zamanto dole shine za ta fita a dalilin ita ba ta da lafiya ko kuma dole tana da bukatar abin da za ta fita ta ci na abinci babu a cikin gidanta ko da ta dukiya ta ta da za ta lalace idan ba ta fita ba abinda nake nufi ba wai fita ma cikin za shiga kasuwa nake nufi ba tana da wata dukiya da in dai ba ta fita ba gunta zana cewa za ta yi wata baiwar Allah a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mijinta ya rasu dabinanta ya kawo ni na zai lalace sai ta fito ta fito kuma sai ga dan kananta nan irin kamar dan wa dan kananta sai mata koma gida tace baki cika wata hudu da kwana goma ba tace dabino na nake jin tsoron kare lalace sai ki koma maimakon ta koma ya ta ajiye kwandan ya ta wuce wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace miji na ya rasu bai cika wata hudu da kwana goma ba amma ina so na karkade dabino na dan baffa na yace bazan yi ba dan ban cika wata hudu da kwana goma ba sai manzo Allah ya ce mata juddi nakhlaki fala allaki anta tasaddaqi aw taf'ali ma'rufan aw kama qala sallallahu alaihi wasallam yace ki je ki kade dabinanki ba mamaki ki iya yin sadaka ko ki aikata aiki na alkhairi wanda ke zaki samu lada mutum ke samu lada a dalilin irin wannan aiki to mace in tana tattaba abinda take da bukata na abinci na dole ba neman dukiya da tara dukiya ba babu laifi ta fita daga cikin gidan shi in dan neman kuɗi ne da tara kuɗi wannan mace ba ta fita sai ta ci kota kuɗi da kwana goma ina ga inda wasu sharuɗa da zan yi hararowa irin waɗannan sharuɗan ne sharuɗan fita daga kaba lokacin da ci cika wata kuɗi da kwana goma ko inda ciki ta haife wannan cikin nata shikenan ta fita daga tattaba daga ran da ta fita shine za ta cada ado kuma Allah ya tayi ma tura har masallatai to yau dai na gama ta kaba inda mai bukata ya zo shi ina neman aure babu laifi mace tana gama ta kaba ana so ta dan cada ado da mutanen gari za ta gane akwai abin da yake faruwa an samu canjin hannu eh ma ba ta bukata sai su leka wajen su Allah ya sa mu dace maratun majalisi wanne majalisin to na majalisi na insha Allah idan za a fara za a sani insha Allah ta'ala eh amma da yake abubuwa sun yi dan karanci insha Allah ina ga kamar za a iya farawa sai dai ba lokaci har yanzu insha Allah eh Allah ya samu dace subhanaka allahumma bihamdika ashhad na'am eh ba yadda ya mutu ba ta ayu a daura mata aure a ran nan miji biyu a rana ɗaya ko in za ta iya a daura mata in kana so in dai baba baka ba sai ka iya kai kai subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu alaihi wa sallam na? 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 Na?